sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da asubahi. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha ta sule ce tare da Salfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Laraba 2 ga watan Satumba shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ziyarci wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya Talata, inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata. Da alama kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da kara karfin iko a wasu yankunan nahiyar Afirka, duk da kokarin da Amurka da kawayenta ke yi na ganin sun rage musu tasiri. Haka kuma za a ji cewa shugaban kasar Malawi ya sallama hafsan hafsoshin sojan kasar ya kuma mai gurbinsa da tsohon kwamandan da aka kora a watan Maris.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata kungiyar 'yan aware da suke kiran kansu Ambazonia take fafutukar kafa kasarsu a kudancin kasar Kamaru. Sun addabi garuruwan da ke kan iyaka a jihar Taraba. Ko me hukumomi ke yi don magance matsalar?
We have noted that. We are going to seek the assistance of the federal government to see how we can tackle that.
Dole a tashi tsaye game da bukin shigowar 'yan aware na Ambazonia.
Muna kuma da rahoto akan wasu mata da yara 318 da rundunar sojin Najeriya ta 'yanto su daga hannun 'yan Darus Salam masu alaka da 'yan Boko Haram.
Za a je su tukuna, za a fara musu tambayoyi, a rubuta suna aiki tukuna, kuma su gaya mana a ina wani local government ne suka fito.
Sai kuma rahoto akan sako wani dan Najeriya da Saudiya ta tsare har tsawon shekaru 3 da rabi saboda zargin safarar mayagun kwayoyi. Sannan Murtala zai shigo da shirin sa na baki ne yanka wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ziyarci wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya Talata, inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata bayan da farar fata dan sanda ya harbi bakar fata mai suna Jacob Blade har sau 7 a bayansa, yayin da jami'an 'yan sandan ke kokarin kama shi. Dole ka yanke hukunci, dole ka zama mai karfin hali, dole ka zamto mai karfi, kuma dole ka yi shirin kawo mutane domin dakatar da tashin hankalin, a cewar shugaban na Amurka lokacin da yake musayar yawo da jami'an tsaro. Trump da abokin hamayyar shi na jam'iyyar Democrat Joe Biden suna bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wanda zai iya tabbatar da zaman lafiya a kasar, yayin da ya rage watanni 2 a gudanar da zaben shugaban kasa. Trump yana caccakan ƴan jam'iyyar Democrat da sakaci, yana mai cewa tilas ne mu ƙara ba jami'an tsaron mu goyon baya. Trump ya ce garin Kenosha masu zanga-zangar tayar da hankali sun ruguza ko lalata akalla wuraren kasuwanci 25, sun kone gine-ginen jama'a tare da jifan jami'an 'yan sanda da duwatsu, lamarin da 'yan sandan ba za su lamunta ba. To sai dai Trump bai gana da iyalan Blake a ziyarar da ya kai ba, amma ya yi tunanin da cewa ya yi magana da fastan iyalan. Da alama kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da kara karfin iko a wasu yankunan nahiyar Afirka, duk da kokarin da Amurka da kawayenta suke na ganin sun rage musu tasiri. Bayanan da ke cikin wani sabon rahoto da ofishin babban sufetin ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jiya Talata na zuwa ne yayin da aka tilasta ma rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta sake salo ko kuma rage ayyukanta saboda annobar coronavirus na ratsa nahiyar. Maimakon a rage kungiyoyin 'yan ta'adda ƙarfi, rahoton ya gargaɗin yaduwar coronavirus na baiwa yawancinsu damar ƙara bunƙasa. Gargaɗi game da juriyar kungiyar Al-Qaeda da kungiyoyin da ke alaƙa da ISIS a Afirka ba sabon abu ba ne. General Stephen Townsend, kwamandan rundunar Amurka a Afirka, ya gargaɗi 'yan majalisun Amurka 'yan watannin da suka gabata cewa ire-iren kungiyoyin suna himmatuwa kuma burinsu na ƙaruwa. Iyalan wani mutum ɗan ƙasar Rwanda wanda ke bikin murnar ƙoƙarinsa na ceto ƙabilar Tusi daga kisan ƙare dangi na 1994 a ƙasar, sun zargi hukumomi a jiya Talata da cewa sun sace mutumin kwana guda bayan da aka kama shi kan laifukan ta'addanci. Air Paul Rusesabagina, wanda aka kama a ƙasar Dubai ta rubuta a shafin kafar sada zumunta ta Facebook cewa an sace mahaifinta an kuma dauke shi zuwa Rwanda. Gwamnatin kasar dai bata ce komai ba nan da nan game da zargin iyalan da suka yi na cewa an sace Rosesa Bagina. Shi dai Rosesa Bagina dan kabilar Hutu ne. Ya kuma karbi kyautattukan girmamawa na kare haƙƙin bil'adama ciki har da babban lambar yabo ta shugaban Amurka a shekarar 2005 kan baiwa ɗaruruwan 'yan kabilar Tusi mafaka a otal ɗinsa a shekarar 1964.
An jima kaɗan Sarfilu Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wata kungiyar 'yan aware da ke kiran kansu Abazonia da ke fafutukar kafa kasarsu a kudancin kasar Kamaru sun addabi garuruwa da ke kan iyaka a jihar Taraba. To waɗanne matakai hukumomin jihar ta Taraba ke ɗauka domin shawo kan matsalar? Ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani.
Su dai waɗannan 'yan aware na Abazonia wanda akasarin su ke kudancin kasar Kamaru na kofa fitkar kafa kasar su ne batun da ya kai su fito na fito da kuma yakin sarika noke da mahukuntan kasar wanda a wasu lokutan akan ma samu asarar rayuka akan samu bullar su a wasu yankuna na jihar Taraba da ke makwabtaka da kasar Kamaru. To sai dai kuma a wani mataki na ganin an sa ido game da kurarar waɗannan 'yan aware da kuma batutuwan tsaro yasa gwamnatin jihar Taraba kiran wani taron sirri na jami'an tsaro da sarakunan jihar musamman sarakunan da suka fito daga yankunan da ke kan iyaka taron da mataimakin gwamnan jihar Haruna Manoye jagoranta.
The Amazonians, they are coming through the water, their boundary with Cameroon. We have noted that. And
dole a tashi tsaye game da batun shigowar 'yan aware na Amazonia suna shigowa ne ta ruwa da kuma barauniyar hanya, don haka muke kira ga gwamnatin tarayya da ta ɗau mataki wajen jibge sojojin ruwa da sauran jami'an tsaro. Mataimakin gwamna ya ce ba ga batun 'yan awaren Amazonia haka nan kuma taron ya taɓa batutuwan da suka shafi rikicin makiya da manoma da kuma batun sabbin masarautun da aka kirkiro.
Duk abin da za ka yi in mutane in ba yi maganar tsaro ba ko kasuwanci ne ma yake yi, mun ba da tabbacin cewa kadan babu tsaro ba zai iya yi ba. In maganar gona ne in babu tsaro ba za ka iya yi ba. Mu a gwamnatance za mu ci gaba da iya ƙoƙarinmu.
Tun farko ma a jawabinsa, gwamnan jihar Taraba ke dare Disan Isaku ya ce don ƙara inganta hakan tsaro, gwamnatin jihar za ta haɗa kai da sarakuna iyayen al'umma musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke marawa shirin sintirin al'umma wato community policing baya, inda gwamnan ya ce za su yi amfani da zaratan 'yan marshal domin kulliya ta biya kuɗin sabulu.
Marshal daidai ne da abin da ake cewa community policing. Ya kamata su wanda na tura fil tare da police commission ya kamata yanzu sun gama da recruitment. So su community policing police day training ne su. Su marshal namu dama can mun gama suna makan albashin mu. Su za mu tayar da su. In mun samu waɗannan mutane biyun nan za su taimaka mana.
Kwa kwanaki sai da ko jami'an tsaro ma suka sami nasarar cafke wasu 'yan awarin na Ambazonia bisa zargin cewa sun shigo Najeriya ta yankin karamar hukumar Sadauna domin sayen makamai. Honorable Bashir Muhammad Bafe dan majalisar dokokin jihar Taraba ne ya ko bayyana irin matakin da aka ɗauka a yankunan su na kan iyaka.
An kama wasu samari 'yan Ambazonia guda uku wanda suka zo Najeriya suka sayi makamai za su shigar da su Kamaru. Yanzu dai ana ta nan dai ana kaiwa da kawowa don a tabbatar an hana su.
Hadar Bashir Muhammad Babe kenan dan majalisar dokokin jihar Taraba. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, har yanzu kuna tare da Sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labaran.
Shugaban ƙasar Malawi Lazarus Chakwera ya sallama hafsan hafsoshin sojin ƙasar ya kuma mai gurbinsa da tsohon kwamandan da aka kura a watan Maris. A wani jawabi da ya kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar, shugaban Lazarus ya ce cire Janar Vincent Nundwe da aka yi baya bisa tsari.
Although the former president had ultimate responsibility,
Yace duk da yake tsohon shugaban kasa haƙin dakarun kasar Malawi na wuyansa a matsayinsa na shugaban sojoji kuma yana da iko na duk wanda yake so a kowane mukami. Abu ne maras kyau a yi amfani da irin wannan iko ba tare da dalili ba. Saboda haka na dawo da General Nunde a matsayin shugaban dakarun Malawi. Tsohon shugaban kasar Malawi Peter Mutharika shi ne ya kori Nunde a watan Maris saboda ya bar sojoji sun kare masu zanga-zangar kin amincewa da zaben shekarar ta gabata. Daga bisani kotun tsarin mulki ta yi watsi da zaben ta kuma nemi a sake sabon zabe wanda Chakwera ya lashe a watan Yunin wannan shekarar. Chakwera ya ce shawarar da ya yanke ta sake dawowa da Nunde yayin ta ne domin dawo da adalci ga ayyukan dakarun tsaron kasar. Sakataren Baitul Malam Amurka Stephen Mnuchin ya fadi a yau Talata cewa ana buƙatar gagarumin tallafi karo na biyu domin magance matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haddasa duk da alamun farfaɗowa da aka fara ganin tattalin arzikin Amurka na yi. Wannan bayanin da Mnuchin ya yi na zuwa ne yayin da ake tattaunawa samar da tallafi ga Amurkawa karo na biyu wanda take gaba take baya a majalisa. Tun karewar wa'adin bayo marasa aikin yi dala 600 a duk mako ga miliyoyin Amurka wanda suka rasa ayyukansu a ƙarshen watan Yuli. Yan jam'iyyar Democrat a majalisar Amurka sun miƙa shirin ci gaba da bada tallafin yayin da yan jam'iyyar Republican suka miƙa shirin da zai baiwa marasa aikin yin kashi 70 cikin 100 na kuɗaɗen da suka samu kafin su rasa ayyukansu.
A gaida Sarfil Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa kan harkokin tsaro a Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar ta tarwatsa 'yan ƙungiyar Darus Salam ta kuma ceto mata da yara kimanin 318 waɗanda ƙungiyar ta yi garkuwa da su. Aka kuma miƙa su ga gwamnatin Niger da ke arewacin ƙasar. Ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken bayani.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta karɓi wasu mata da yara ƙanana har su 318 daga hannun rundunar sojin Najeriya da sojojin suka ci iyalai ne na 'yan ƙungiyar Boko Haram da aka tarwatsa sansaninsu da ake kira Darus Salam da ke can cikin yankin ƙaramar hukumar Toto ta jihar Nasarawan Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso da ya karɓi waɗannan mutane ya ce duk da yake su ma waɗannan mata abin tsoro ne matuƙa, amma a yanzu haka suna samun wata kulawa ta musamman a wani wuri da aka ajiye su a jihar Niger.
Za a ajiye su kuna za a fara musu tambayoyi a rubuta suna aiki tukuna kuma su gaya mana a ina wani local government ne suka fito, sannan kowa su identifying waye dangin sa wannan wuraren kanana hukumomi. To wannan yanzu shine za su yi yanzu haka.
A lokacin da na ziyarci wannan sansani da aka tara waɗannan mata da yara ƙananan a cikin wani yanayi na kulawar jami'an tsaro, ga abinda wasu daga cikin matan suka bayyana.
Amma shi mijin nashi a mikin taɓa ganin shi da wasu abubuwa wanda yake kamar ko makamai da
su. Zaman lafiya da Rasulullah har muka je wasu lafiya ga nan ka san mu baki muka daga sande ta, saboda gaskiya ne su suka je mana suka gurɓa ta mana
suka ja mu
yawa to a cikin mu duk wanda ya niyya zai fita daga garin da suka je shi, to muna cikin ta nan da dan haka to Allah ya kawo mana wannan mutunta.
Aisha
wa
Aisha haba
ke daga wani gari kike nan
Neja?
To a mene ne sunan shi mijin naki?
Abubakar.
Yana ina yanzu?
Ban san inda yake yanzu. Da lokacin da jirgi ya jawo mu shi kenan, dai ban san inda yake yanzu.
Daga cikin wannan adadi na iyalai da gwamnatin jihar Niger ta karba dai 86 mata ne, yayin da 233 yara ne kanana, kuma suna cikin wani yanayi na rashin lafiya da kuma karancin abinci. Dai ba a manta ba a baya ma gwamnatin jihar Niger karkashin jagorancin Dr. Mu'azu Babangida Aliyu ta taba tarwatsa irin wannan gari mai suna Darus Salam a yankin karamar hukumar Makwa a shekara ta 2007. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida na Batsari, to Saudiya ta sako wani dan Nigeria da ta tsare shi na tsawon shekaru 3 da rabi bisa zargin safarar miyagun kwayoyi zuwa kasar. Al-Ramma Ibrahim Abubakar Ibrahim ya je Saudiya a shekara ta 2017 da niyyar umra, amma sai jami'ai suka gano miyagun kwayoyi a wata jaka da aka alakanta da shi. Sani Shu'aibu Malumfashi ya zanta da shi bayan ya iso jihar sa ta Zamfara.
Da maraizan jeli Al-Ramma Ibrahim Abubakar Ibrahim ya isa fadar gwamnati kai tsaye kafin ya gana da iyalinsa. Cikin jawabinsa na amsar Al-Ramma, Gwamna Bello Muhammad Matawalle ya yi bayanin hanyoyin da aka bi don ceto mala.
A lokacin da nazo da na samu labari na tattaki zuwa Saudi Arabia, inda na gayyaci su hukuma ta embassy ta Najeriya suka same ni a Makka, da suka same ni na ce ina so in ga shi Hafiz. Suka ɗauko shi suka kawo man shi, na yi magana da shi, na fahimci yadda abun yake, suka faɗa min ƙa'idojin da zan bi idan ina so a sako shi. Nan ne suka ce sai an ɗauki lauya, wanda gwamnatin jiha ta ɗauki lauya, kuma aka ce sai na ga shugaban ƙasa. Ina dawowa na samu shugaban ƙasa, neman shi bayani, ya haɗa ni da minista mai kula da sha'anin ƙasashen waje.
To ko yaya malam ya ji a ƙoƙarin mahukuntan Najeriya game da sako shi da aka yi har yanzu ya sadu da iyalinsa?
Alhamdulillah, wannan wanda kowa ya sani ne ya shaida a irin namijin kokarin da mai daraja gwamna na Zamfara akan wannan al'amari nawa da fadita shi da ya tayi har ganin cewa na samu yanci kuma na dawo ga iyalina da ƴan uwana. To alhamdulillah, ya cancanci yabo, ya cancanci ayaba masa. Kada kafin wannan lokaci abubuwan ma nawa ba a san su ba sosai, amma zuwa sani abun nawa ya fitar da shi, kowa ya san shi, shugaban kasa ya sani, duk wanda ya kamata ya wani abu aka yi ya sani kuma aka yi.
Al'ummar jihar Zamfara da irin su shugaban hukumar Hizba ta jihar Zamfara Dr. Atiku Balarabe Zawiya na ci gaba da bayyana murna game da sako malan da aka yi.
Ba wata kalmomin da za mu faɗa wanda za su iya ba da haƙƙin godiya gare ka. Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi, haka kai muna da ka shigo babu tsaro, babu kwanciyar hankali, ba a kwana ido yurihe, amma ka zo ka lasta bincika sai ka mai da zaman lafiya da ikon Allah a cikin wannan jiha. Kuma ga duk da kujin gwiwar wasu, alhamdulillahi, shi kuma Malam Ibrahim Ibrahim, muna ta shi godiya Allah cewa wannan jarrabawa annabawa ma an masu gidanta.
Daga bisani, Gwamna Bello Matawallan Muradin ya naɗa Al-Ramma Ibrahim Abubakar a matsayin mai taimaka masa na musamman akan tajwidi. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To a gaida Sani Malumfashi, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga murtala san inna da shirin sa na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata kungiyar fafutuka a Najeriya ta maka shugaban kasa Muhammadu Buhari a gaban kotu. Tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Fani Kayode ya ɗebo ta da zafi sakamakon taɓa wani ɗan jarida. Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar nan mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya wato SERAP ta gudanar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja bisa zargin kasawar da ya yi na bayyana wa 'yan kasar yadda aka yi da zunzurutun kudi har naira biliyan 800 da gwamnati ta ce ta kwato daga waɗanda suka yi wa tattalin arzikin kasa tu'annaci a ƙarƙashin shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da ta ce tana yi. Haka kuma kungiyar ta nemi shugaba Buhari da ko baya ga bayanin yadda aka yi da kuɗaɗen. Haka kuma ya bayyana sunayen mutanen da aka kama da kuma matakin da aka ɗauka na hukunta su. Abubakar Aliyu Umar, mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum da suka shafi demokradiyya da kyakkyawan shugabanci.
Wannan kungiya mai suna Serap abinda ta yi ta cincinci a jinjina mata iya jinjinawa, duk da yake ta yi wannan kara kusan alatti, to amma kuma ba ta alatti ba, domin wajibi ne kamar yadda ta nemi shi shugaban kasa ya mutane bayani na kudaden da suka ce an karba. Waɗannan kudade ba kananan kudade bane, kudade ne makode har naira na gugan naira biliyan 800, har yau ba wanda ya san me ake da wannan kudi, ba wanda aka yi bayani ga yadda aka zartar da wannan kudi. Kudade ne wanda sun isa a yi ma mutane ayyuka daban-daban, abin da ya kama tun daga hanyoyi, asibiti, kiwon lafiya kenan, makarantu da tituna. To ba wanda ya san ya ake da wannan kudi. Wajibi ne gwamnatin tarayya ta fito ta yi mutane bayani, kuma a buga sunayen waɗannan mutane da aka kama da almandalu, tunda ta ce tana yaki da almandalu.
Masani harkokin shari'a barista mai nasara Ibrahim Umar ya kalli al'amarin ta mahangar shari'a, duk da yake yana ganin za a iya samun cikas ko kuma kuskure a karar.
To farko dai ita wannan kungiya ta Serap, idan aka lura da abubuwan da take yi, ba yau ta fara irin shigar da waɗannan irin kararraki ba. Kuma a demokradiyyar Najeriya da muke da su, muke la'akari da hurin ministashi na 36 da sashi na 45 da 46 na tsarin mulkin Najeriya, suna da wannan dama da za su iya su yi wannan abu. Kuma wani bangare da idan muka duba shi, wato bangaren garkuwa na shari'a, wanda gwamna da mutumcin shi da kuma shugaban kasa da mutumcin shi suke da shi na matsayin kariya ko garkuwa a doka, to wannan yana nan. Idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati, to za su iya su yi nasara, to sun shigar da chess against the state. Amma idan da sunan shi shugaban kasa ko Muhammadu Buhari ne, to wannan kuma ba za su yi nasara ba, haka tsarin yake. Sannan kuma koda ma sun shigar da shi, akwai wani koma da za a yi amfani da shi na shari'a, wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashi na 174 ya je ya dakatar da duk wata shari'a wanda ya ga dama, kuma hurumi doka ta ba shi dama ba sai ya ma faɗi dalili ba.
Tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Temi Fani Kayode na ci gaba da shan kakkautan suka akan cin zarafin wakilin jaridar Daily Trust Ayo Charles a lokacin wani taron manema labarai a birnin Calabar. Jim kadan bayan ya kammala ziyarar dudduba ayyukan da gwamnatin jihar Cross River ta aiwatar, kamar yadda yake yi a 'yan kwanan nan a wasu jihohin. Dan jaridar dai ya tambayi tsohon ministan ne da ya yi bayanin mai daukar nauyin waɗannan ziyarce-ziyarcen da yake yi a jihohi. Tambayar da ta tunzura shi har yayi ta jefa kalaman zagi da cin zarafi ga dan jaridar. Ga kaɗan daga cikin kalaman na Femi Fani Kayode a harshen Turanci.
What type of stupid question is that? Bankrolling who? Do you know who you are talking to? Bank, I will not take any questions from this man. Very stupid. I could see from your face before you got here how stupid you are. Don't ever talk to me like that.
Duk da yake dai Fani Kayode ya fito karara ya bada hakuri akan wannan al'amarin. Wasu rahotannin sun ce dan jaridar ma ya yafe masa. To amma wannan halayya ta janyo kakkausan suka daga manazarta da ma wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Comrade Musa Jika mamba ne a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty Support a Najeriya.
Mu muna kallon ba cin mutuncin dan jaridar Najeriya yayi ba, cin mutunci ne wanda ya shafi 'yan jaridu ma na duniya gabaki daya. Ba daidai bane abin da yayi a matsayinsa na wanda ya taba zama wakili na Najeriya, domin wanda yayi minista na harkokin jiragen sama bai kamata kalamai irin wannan yana fitowa daga bangaren shi ba, saboda ana kallon duk wanda aka bashi matsayi na minista ana mashi kallon wani mutum ne mai hankali, kuma wanda kuma ya san abin da yake yi. Kuma in ka lura, ba yau aka soma cin mutuncin dan jarida ba, ya kamata a kullo da wani mataki wanda zai zamana an kare mutunci na 'yan jaridu na duniya baki ɗaya da ƙasanmu nan Najeriya, idan ka karkato kamar nan Afirka kenan. Domin duk wanda ka ji duniya ta san shi, sunan shi ya yi tambari a duniya, dan jarida shi ne ya yaɗa shi har ya kai ga wannan matsayin aka ma san shi.
Sunana Ladado Shu'aibu Dan Sudu, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗakan mazana arewa tare da Dukar Juna. Ba abin mamaki ba ne abin da Femi Fani Kayode ya yi. dama aikinsa ne sun zarafi da wulakanta mutane da rahin darajar mutane kuma yayi wannan dan jarida haka ne saboda ni saboda yanna ya san jarida cewa ta fito daga arewa sai ni fa na kai dai makiyi ne na mutanen arewa kuma dama al'ada sa kenan cin zarafi da musgunawa da cin mutuncin musamman mutanen arewa da raini da kallon hadarin kaji kuma ya nuna afili rahin da'arsa da rahin tunaninsa da rahin sanin ya kamata sa ya nuna yanzu a bayyane Allah ya tona masa asiri
shi kuwa Dr. Elharun Muhammad malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa ta kolejin fasaha da kere-kere ta Kaduna
irin waɗannan suratai da tsohon minista yake yi ba sababbi bane kowa ya san shi wajen zage-zage da fadan magana yadda yake so ba tare da ganin girman kowa ba ba tare da ganin darajar wani ba ai yaushe ya gama zagin addini yaushe ya gama zagin shugabanni to dan yau ya dawo kan dan jarida ai wannan ma ba wani abu bane wasu taka suke cin abinci ta irin wannan banga-bangan da rashin kunya da rashin mutunci wasu suke cin abinci taka ake ba wasu mukamai taka ake jin tsoron wasu taka ake tunsasa gwamnati ta yi abubuwan da zai zama fa'ida ga wasu jama'a ɗan tsaro ko wasu kabilu ko wani yanki
to kowane mataki babbar kungiyar ƴan jarida ta Najeriya ta dauka akan lamarin Shu'aibu Usman Liman shine sakataren kungiyar na kasa
Na farko dai ina so a lura da cewa shi Fani Kaede tsohon minista ya nemi afuwa yayi nadama da wannan abun da ya faru mun kuma ga wa ƴan kungiya cewa takunkumin da aka aza masa na cewa kaurace masa duk inda aka nemi ƴan jarida su zo su dauki rahoto a basho amma bai nuna cewa zamu kyale wannan abun ya tafi haka ba zamu ci gaba da lura da kalamansa zamu ci gaba da lura da dukkan yanda yake tafiyar da ayyukansa musamman a inda ya shafi jarida a duk lokacin da muka tabbatar akwai barazana kuma irin wannan to zamu dauki matakai yadda suka dace akan kuma yadda ƴan jarida ba su tsaya sun kare shi wannan dan Daily Trust ba kamar yadda ake zargi to ba abin da zan iya cewa illa dai a kullu yaumi kungiya idan ta yi bita wa ƴan jaridu mukan gaya musu cewa na ɗaya dai ya kamata su lura da yadda suke aiki a koyaushe ayi aiki a cikin gaskiya ayi aiki a cikin tsoron Allah ayi abduka ijidoji na aikin jarida idan za a yi aiki kada su je su karbi kuɗi a wajen wani dan siyasa ko wajen wani fitaccen dan kasa akan yana so a juya rahoto ko a rubuta labari ta yadda shi yake so
tambayar da ƴan kasar da dama suka yi ta yi shine shin wace doka ce ma ta bai wa tsohon ministan damar gudanar da wannan rangadin na jihohi yana dudduba ayyukansu yana kuma tare ƴan jarida yana musu bayani shin a matsayin wa ma yake gudanar da wannan rangadin mun yi ta kokarin jin ta bakin shi kansa tsohon ministan Femi Fani Kayode ko wani makusancinsa domin jin amsar waɗannan tambayoyin da kuma ma dalilin da yasa tambayar da ɗan jaridar ya yi ta tunzura shi to amma hakan bai samu ba to sai dai za mu ci gaba da bibiya domin jin ta bakin ɓangaren tsohon ministan ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin wannan da ma wasu al'amura na daban godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda Halima Abdulra'uf da Babangida Jibril Cuba Hero Deodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ziyarci wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya Talata inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata bayan da farar fata dan sanda ya harbi bakar fata mai suna Jacob Blade har sau bakwai a bayansa yayin da jami'an ƴan sandan ke kokarin kama shi da alama kungiyoyin ƴan ta'adda na ci gaba da ƙara ƙarfin iko a wasu yankunan nahiyar Afirka duk wanda kokarin da Amurka da kawayenta suke na ganin sun rage musu tasiri iyalan wani mutum dan kasar Rwanda wanda ke bikin murnar kokarin sa na ceto kabilar Tusi daga kisan kare dangi na 1994 a kasar sun zargi hukumomi a jiya Talata da cewa sun sace mutumin kwana guda bayan da aka kama shi kan laifukan ta'addanci
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu can anjima karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi wato karfe 7 agogon Ghana za ku ji abokan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya tayani gabatar da shirin da Chubahiro Radio Done da ya hada shirin kuma ya bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tusule ce yake muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC. Ma'assalam.